الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أي الله تبارك وتعالى وليا نسأك داود وانا درسي نا تفسير القرآن من كرمة munaro ko Allah ya mana jagora wanda zamu fadi ya zaman to daidai. Allah ya saka harshen mu akan fadin daidai. Muna cikin suratul nur, kuma muna kan ayar da take magana akan kai aure, a aure ba wanda ba su da mata a auren su. Mun zo inda من يديك تعين يكون فقراء يغنيهم الله من فضله. دم أورتان سكسن شيئس نادا بكاتا تو الله يتشيذي ولا يتشاصدك فللس من بدي فللك أوري دفواجد نأورن جك سننكما هرمانغو غا تيسير الزواج وتشيذي سوغك أوري. Mun faɗi wasu abubuwa da wato suke za su sabbaba sauƙin auren inda za a bi su. Kafin mu ɗora akwai tambayoyi. Wanda ya ce assalamu alaikum, malam da fatan an sha ruwa lafiya. Tambaya ta ina itikafi sai na yi mafarki na saduwa. Malam yaya matsayin itikafi na yake? Itikafi da wato itikafin ka yana nan, babu abin da ya same shi illa iyaka ta yi wanka ta ci gaba da ayyukan ibada. Azuminka bai lalace ba, itikafin ka ma bai lalace ba. Mafarki zuwa yake ba a san da shi ba sai ya faru. Dan haka kamar mutunce mai al'ada ba ta da control idan jinin ya ruɓe. Dan haka idan ka kwanta ko da dare ko da rana sai kai mafarki, to kai wanda za ka warka za ka yi ka ci gaba da ibada. Itikafin ka yana nan, ba abin da ya shafe shi. Wannan ya ce assalamu alaikum, malam da fatan an sha ruwa lafiya. Allah ya ji ɗan mahaifa, malami ne nake son wata wato ya wata yarinya da naje na yi bincike a kanta sai da samu babanta sana'arsa sai da taba ne. Ni kuma wallahi ina son ta, kuma tana da hankali daidai gwargwado. Shin malam ya kamata na aure ta? Na gode. Allah ya saka ga alheri. Wajen aure ba mu ne za mu baka shawarar ka aura ba, saboda ba mu san ka fara ba tukunna, ba mu ma sani ba. Yanzu ka fara, kuma yanzu kawai kana son mu ce muna son ka je ka aure ta, mu ba haka muke yi ba. Abinda ake nema a wajen matan da za ka aura abubuwa guda biyu ne zuwa uku. Haka kuma abinda mace take bukata a wajen mijin da za ta aura abubuwa ne guda biyu zuwa uku. Shi ka'idar da manzo Allah kawai ya sa shi ne, idza ataakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Idan wanda ya zo yana neman auren yarku, abinda za ku bincika shi ne addininsa, yana rike da addini, saboda addini an san shi ne yake ba da kamala, shi ya san mutuntaka, shi ya san sauki haƙƙi, shi ya san zalunci za a yi sakamako, shi ya san cutarwa haramun. Addini shi yake ɗora ka a kan dukkan abin da za ka iya sauki haƙƙin wani a kanka. Da haka manzo Allah ya fara zaɓensa, ya ce wanda ya zo neman aure ku bincika addininsa ɗaya kenan. Na biyu khuluquhu, shi ne ɗabi'a, saboda ɗabi'a wani abu ne wanda yake tafiya da rayuwar ɗan adam. Wani ɗabi'arsa ba ta da kyau, ɗabi'arsa ta rashin mutunci ne, ɗabi'arsa ta zage-zage ne, ɗabi'arsa ta munanawa ne ga wanda yake zaune da shi. Saboda haka za ka ga ko a makwabtaka idan ka haɗu da wanda yake da mummunan ɗabi'a ba za ka ji daɗin zamantakewa da shi ba. Don haka ɗabi'a ake nema. To waɗannan abubuwa guda biyu su ne wanda manzo Allah ya zaɓa, kuma ya ce kai namiji abin da za ka kula da shi kenan, kuma ita ma mace abin da za ta kula da shi kenan idan wanda zai aure ta ya zo. To kaga wai yanzu mu ce ba wai maganar ƴar gidan wani ne ko ba ƴar gidan wani ba, wannan ake magana din ba. Duk da cewa akwai abin da ake kira kufi, wato kufi shi ne nemi tsararka, wato wanda take ajin ku daidai abin da kai za a ga mutuncinsa a gidansu, saboda ajinka, wato ajinka ne ka zaɓar ma kanka. Don haka duk abin da kai za a ga gwanintarka, kuma za a ga ƙimarka, kuma za a ga ka kyauta. Amma idan ka wuce ajinka ka tafi ajin wasu, to shi ne watakila abin da Bahaushe ke cewa ba ka da gashin wani ba za a maka kitson wani ba. Saboda haka sai ka zaɓi ajinka. Misali idan ka san ga yadda kake, rayuwa ce ta wato hannu baka hannu ƙwarya, kuma rayuwa dai tana to ka nemi daidai da kai. Kada ya zamanto ko keke ba ka da shi amma sai ka je ka samu ƴar gidan wani biloniya wanda shi wato sutura ma a wajensu, watakila na waje suke sakawa ba na ƴar cikin gida ba, abincin gidansu ga yadda suke, ana cin nama, ana cin komai, ana shan madara, ana shan wane ne, duk kayan da ka sani ba shi da wahala a gurinsu. Amma kai gidanku da kira ke cin dumame, kuma shi kenan yanzu sai ka je dumame ma irin katta kafira, ba wai katta musulma ba, katta ma katta din ma kafira irin ta ake ci. Sannan ka je ka samu ƴar gidan wani mai kuɗi, kuma ka ce ita kake so, baka ɗauka ma kanka daidai ba. Saboda ka nemi ajin, wannan yana daga cikin abin da malamai suke ba da cewa shawarar kufi kenan, ka samu daidan ka sai ka aura. Amma maganar wai cewa babanta yana sai da taba, ba ruwanka da taba shi, duk da cewa sayar da taba dai a musulunci ba halal bane, domin a musulunci duk abin da ya zamanto zai cutar da wani sayar da shi haramu, idan shan sa zai zama haramu to sayar da shi haramu, kuma kudin sa ma haramu. Duk da ba wannan matsalar ka tambaye mu ba, amma dai abin da muke gaya maka shine waccan sana'ar da uban yake ba zai cutar da ita, matuƙar tana da addini, tana da ɗabi'u kyawa. Domin mun ga mutanen kirki sun tashi a gidajen da ba kirki ba, sannan mun ga kuma waɗanda ba su da kirki sun fito a gidan kirki ko ba su ɗauki kirkin ba. Gidan Nuhu ma an samu wannan annabi Nuhu, an samu kangarare. Amma a gidan Azara an samu bawan Allah annabi Ibrahim. Haka nan za ka yi ta gani ire-iren waɗannan. Don haka waccan dangantaka ba za ta cutar da kai ba. Amma mu abin da muke ma'aunin gwajin aure shi ne ma'aunin da manzo Allah ya faɗa cewa wato idan wanda kuke son ku aura mai addini ne mai ɗabi'a, annabi ya ce ku aurar masa. Kaga ba maganar wai a sana'ar babanta ake dubawa ba, ba wannan ne ake dubawa, don ba da sana'ar babanta za ka zauna da ita ba. Wannan shi ne. Wannan ya ce malam da fatan an sha ruwa lafiya. Malam wato ɗan acaɓan da yake wato ɗaukan mata uku a mashin, yaya azuminsa yake? To shi ya kamata ka tambaya, ka tambaye shi kai da kake ɗaukan mata har uku a akan mashin yaya labarin azumi kana yi ko ba kai dan yace maka yana yi sai kace to yaya dai azumin to kage shi ne zai maka shi ne zai ma cikakken bayani akan abin da yake amma ni ba na ci a taba balle da mata uku kage ni wannan ba abin da ni za ka tambaya ba tambaya sai daidai da ko amsa sai daidai da tambaya ko yawa ya za ai kawai ka hango dan aja ba ya dauki mata uku muka baka tambaye muka tsare shi ka tambaye ka ce malam kana azumi kuwa in yace maka eh yana azumi sai ka ce to ya labarin azumin ka amma mun ba za ka tambaye mu wannan ba yawa amma da tambayar mu kai cewa gogan jikinsa da take yi da menene sai mu tambaya amma azumin sa shi za ka tambaya ko ya baci azumin ko bai baci ba shi zai gaya maka wannan amma mu abin da muka sani shi ne cakuduwar mace da namiji wannan ba addini harabun ko shi dan acaban da yake daukan mata uku ya san harabun yake ba sai ka ja masa nasiba saboda mutane suna da kuru ko mai keke na fit da yake saka mata nan daya nan daya shi kuma yana tuka mashin ai ya san abin da yake harabun ne ba wani wanda bai sani ba kowa ya sani dan haka ba sai ka bata mana lokaci a kansa ba shi ma karan kansa ya san haramun yake ya sani ba wani wanda bai sani ba sannan kuma a dokar kasa haramun ne kaga kenan shi haramun din sa biyu ne ta musulunci da ta dokar kasa duk ya keta ko kana da magana ai kana da magana ka zo kai ga abun magana nan kowa yana jin ka eh ni ne na ga maka dan ga dan acaban da zai dauki mata uku ba jama'a ta yaya za a yi jiki da jiki bai guguwa akwai yadda za a yi ba zai yiwu ba to ko shi ka tsare ya san haramun yake ko shi wallahi domin hankalinsa yana gaya masa wannan abun ba daidai ba ne kuma wannan shi ne hujjar da Allah zai kama shi da ita ranar tashin alkiyama domin a hankalinsa ma ya san ba daidai yake ba amma azuminsa ya baci ko bai baci ba wannan shi za ka tambaya nam ga wani can kawai yana son ya bada amsa ina gani bismillah ah ba za ka zo ba to jama'a akwai abubuwa wanda wallahi mutane da kansu sun san haramun ne amma yi suke da kansu sun sani ko ba haka ba to kaga ba amfanin a zo ai ta bata lokaci ana ta magana akan abin da kowa ya san shi cewa wato haramun yake aikata abin da ya kamata shi ne ka ji tsoron Allah malam sai kun gamu da mai a caban sai ka tambaye shi amma mu za mu tsaya a nan za mu ci gaba a ayar da muka tsaya ko na wa ankihu al-ayama minkum wa salihin min ibadikum
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم
تبارك وتعالى يأتي وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين Ubangiji ya ce wa masu ƴaƴa ku aurar ma waɗanda suke gwagware daga cikinku da salihai ku aurar musu da ƴaƴanku in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli Ubangiji ya ce idan sun kasance fakirai ne Allah kuwa zai wadata su daga falalarsa wallahu wasi'un 'alim Allah ya ce ni mayarwaci ne kuma masani ne inji Allah tabaraka wa ta'ala. Allah mai wadatawa ne, don haka a wannan guri kamar yadda muka faɗa jiya mun yi ta maganganu akan abubuwan da suka shafi wato shi wannan auren, kuma Allah tabaraka wa ta'ala wato ya ce shi ne mai wadatawa. Da mutane za su yarda su bi waɗancan hukunce-hukunce na Allah da an samu sauki. Idan dai ba a manta ba, a jiyan mun faɗi al'adu, ai mun faɗi dalilai da suke sa a samu saukin aure, wanda daga ciki har da ma gidajen haya su ma mun ce da ya kamata masu so su rinƙa sauƙaƙawa saboda masu yin auren su samu sauki. Mun yi waɗannan maganganu, sannan kuma mun yi magana a kan abin da ya shafi kada a rinƙa zurfafawa a cikin abin da ake kira ɗalabat na aure, wato shi ne irin su akwatuna, irin su yawan tura manzani, irin su wane, waɗannan duk ɗalabat ne waɗanda ake nema cewa mutum ya yi. To kada a zurfafa, a dai ɗan sauƙaƙa, ma'ana a haƙura da abin da ya samu sai a yi aure. Sannan muka ce kuma daga ciki akwai abin da ya kamata a ce gidan wato su amarya da kuma gidan su angwaye, waɗannan ɓangarorin guda biyu tunda su ne za su yi auren kuma su suke jinjiki, duk sauran da ka gani sun zo ne kawai ‘yan a ci abin da gidan miji ya kawo ko kuma gidan amarya suka kawo. To su waɗannan ɓangarorin guda biyu su zauna su yi fahimta ta juna ta yadda za a samu sauƙi. Ka ga yadda nake, ga yadda muke, don haka mu sauƙaƙa ma kanmu. ‘Ya’yanka ‘ya’yana ne, ni ma kuma ‘ya’yana naka ne, don haka mu yi abin da zai sauƙaƙa mu yi musu fatan alheri, Allah ya azurta su. A samu wannan fahimtar junan. To amma ba a yi, kowane ɓangare sai ya tsaya. Shi uban amarya in ba shi da shi, yana ta tunanin yadda za a yi gado, yayi katifa, yayi labule, yayi carpet, yayi TV, yayi fridge, yayi wane ne, duka ya rufe yadda zai. Amma to a zauna mana tsakanin wannan family da wancan family, su kuma waɗancan sunan da yadda za su yi, su ma su kawo ‘yar su aurar da ita da wasu al’adu irin nasu. Sai an yi wane ne, sai an yi doctor ne ko wane ne, wani abu mai kama da ire-iren waɗannan na wahalhalu iri daban-daban. To sai mu zauna, kai uban yaro ne, ne kuma uban yarinya. Abin da za mu yi kawai buƙatar mu shi ne su zauna lafiya. Duk auren da komin kuɗin da aka kashe masa, idan ba a zauna lafiya ba aikin banza ne. Kowane irin aure ne, amma duk inda aure komin sauƙinsa idan aka samu zaman lafiya da daidaito, to wannan auren ya zamanto aure na haƙiƙa kuma an samu dace. Saboda haka sai a zauna a yi waɗannan tunani saboda a sama musu sauƙi. Sannan duk sauƙin da za ku samu kada ku manta da abu biyu, addini da ɗabi'a. Wannan shi ne zaɓin manzon Allah, shi za ku fara zaɓa. Yana da addini, yana da addini, yana da kyawawan ɗabi'u, yana da shi, tana da addini, tana da shi, tana da kyawawan ɗabi'u, shi kenan. Sauran duka abin da bai zama wajibi ba, a zauna a fahimci juna a ci, sannan a sauƙaƙa harkar sadaki, sannan takalif na zawaji wanda mun kirga wasu kusan 30 a jiya, ire-iren su waɗannan duka waɗanda ba su zama tilas ba, kamata ya yi a ajiye su, a kalli abin da Allah yake so domin waɗannan ‘ya’ya da za a haɗa aure. Ai musu fata su samu zuriya wacce take ta gari wanda za su gina wato al'umma. Sauran wasu al'adu za mu basu ba sai mun faɗe su ba, mun san su amma ba za mu yi magana a kan su ba. Irin wani shashanci da ake wai shi pre-wedding, wannan duk shashanci ne, ba wani abu ba. Mutum ya ba da ‘yansa kawai, wani ya je ya ta laluɓa ta wai ana fifta, ana hoto da shiriri ta kawai. Wannan duk shirman banza ne wanda shaiɗan ne ya zo ya gama da mutane. Akwai ire-iren su suna nan da yawa, waɗanda dukkansu idan ka kula harka ce ta kuli.
تكليفات ne wadanda ake saka su akan sha'anin aure ko ba komai na san matasa kun ji abin da aka fadi kuma iyaye sun ji abin da aka fadi su karan kansu matan sun ji abin da aka fada dukkan su kowa ya ji kuma ba wanda a zuciyarsa bai yarda da cewa al'adun nan su suka hana auren ba kowa ya yarda ni na san ko ka mana musu sai dai kai mana musu kawai dan tsaurin kai dan watakila gaskiyar ba daga wajen wanda kake so ta fito ba shikenan kawai wannan kawai shine zaka mana amma iya gaskiyar wadannan al'adun su suka taru suka cutar da mata su suka cutar da maza su suka cutar da iyaye kuma ana nan ana ta shan wahala kuma la tazaluna bi zulmin wasalim wallahi ba za ku gushe ba cikin kaskanci da wulakanci da wahalhalu wallahi sai kun zo kun bi littafin Allah kadai shine za ku samu sauki amma wallahi in ba wannan kuka yi ba na rantsa da Allah duk wayen da kuke da shi sai Allah ya kure ku su wayen ku wallahi sai Allah ya kure ku balle ma wani waye kuke da shi a wajen Allah ba ku da wani waye yawa mu ne dai za ku mana taurin kai kawai in ka kalle duka sai ka ga shi can anti social gardi kawai bai son komai ba ya zo ya iya karatun arabiya shikenan ka gaya mun wannan ka wuce amma ina gaya maka kuma duk da wannan musun da kai sai dai kai kama da Fir'auna kamar da zaka da Fir'auna shi ne annabi Musa yayi wa'azi Fir'auna ya kiyarda Allah ya ce kyale shi wajhadu biha jayya yake da abin da ka faɗa amma wasai kanaka an kusu ra'ayin sa ya tabbatar wallahi na sani ko ka ce min ni a social ne na san zuciyarka ta tabbatar da abin da na faɗa gaskiya ne ko min zagi na da zaka ko min kin yarda da zaka da wallahi sai ka tabbatar da cewa zuciyarka tana tabbatar maka da cewa waɗannan wahalhalun su suka hana ka aure maka fito ka ce mun ba haka ba yanzu ina jiran ka fito ka gaya mun in ba su suka hana ka aure ba gashi yanzu mutane za su yada mai su sai bibita ake sai wani in ya je gidan ma ba mai masa bibitar kuma ga irin ta dole kai bibita anan kuma ka koma gida ma kai bibita kamar kaga wani in ya shiga gidan akwai mai masa bibita to shi yasa muke son a yi sauki dan ka zama mai ba bibita ko ba gane ba ne Allah ya kawo ku irin ta ba Allah ya kawo kuma ya sauƙaƙa al'amari jama'a za mu cira gaba akan wata ayar kuma ita ce fadin Allah da ya ce wal yasta'fifil ladina malam ya karanta Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sani cewa al'umma za ta zama to yadda ta zama wannan shine hakika dan haka ta zama yadda ta zama a yau auren yayi wahala sai Allah ya ce tunda auren yayi wahala akwai waɗanda kuma suna so ba su samu ba to yanzu tunda baka samu mata ba saboda al'ada ta hada yanzu Allah zai cira da kai zai gaya maka abin da kuma za ka yi a nan gaba wanda kuma ba shine ka fi so ba abin da ka fi so shine ka samu mata haka ne ko ba haka to amma yanzu ba zai yi ba saboda ƙugayen al'adu sun shigo ciki na haka sai Allah ya ɗauke ka ya ce to wal yasta'fif alladhina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu aure ba suna ina ba ga irin ba alladhina la yajiduna nikahan waɗanda ba su samu aure ba Allah tambaye su yake ina suke ga su nan barkata ya Allah ba mu ma san ya adadin su ba wallahi suna nan Allah yake waɗanda ba su samu aure ba oh Allah sarki suna so ya Allah amma ba su samu ba ga sunan da yawa Allah ya ce wal yasta'fu kaga aiki za a dora maka yanzu ka kame shikenan ka fara yin azumi za mu faɗi wal yasta'fu da wasu abubuwa da kusan guda goma wanda malamai suke ganin cewa waɗannan abubuwan idan ka same su to za ka samu wato afafa ko ifafa Ubangiji ya ce waɗannan da ba su samu auren nan ba su kame daga mai za su kame wato daga barin zinace-zinace daga barin neman mata an gane to kaga da sun samu ne su karan kansu mata idan za su yi fita sai su yi fitar da ya kamata domin su taimaki samarin wajen rage musu raɗaɗi domin idan wato ga abinci tuwo da nama da man shanu da komai an ajiye gashi kana kallo ga kuma yunwa tana bala'in korakka ta shake ka sosai amma wani yana gefe yana cewa kulta situwar nan za ka yi haƙuri ko ba za ka yi ba ai kusan kamar daidai ne kana nan zoge ba ka da mata ba ka da komai ga sabuwar balaga ga raɗaɗin balaga ga rashin mata yana damunka ga wata kuma ta ƙwallara ado ta fito ana cewa kul ka galla kul sai ka yi ƙoƙarin kamar za ka ɗan wai gasa kul ka san abin da wahala ko to wannan fa shi ne kamewar da ake buƙata ka kame kada ka kurkura ka je ko ka yi magana ko wani abu da kai ba hurumin ka bane Allah ya hana ya ce ka kame kawai ja gefe abinda za ka yi ta yi shi ne ka yi ta azumi allazina la yajiduna nikahan ku yi ta yin wannan haka in ji Allah hatta yughniyahumullahu min fadlihi har Allah ya wadata ku daga falalarsa a ƙarƙashin waɗannan kalmomin kuma za mu iya fahimtar wani abu kenan duk saurayin da yake son aure bai samu ba sai ya rungumi abin da Allah ya ce ya runguma na kamewa kada ya yi zina kada ya yi alfasha kada ya yi kalle-kallen banza ya ɗauki azumin ya yi ta yi Ubangiji ya ce ya yi ta yin wannan har sai na wadata shi to Allah zai wadata amma wanda kuma aka ce ya kame bai samu auren ba sai ya ƙi ya kame shine gidan yar gagara shine yan wane ne shine wancan shine wancan ya ƙi ya kame ya ƙi ya azumin kuma ya ƙi ya hana kansa to zai daɗe yana shan wahala domin Allah bai alƙawarin zai wadata shi ba amma Allah ya yi alƙawarin cewa zai wadata wanda duk suka kame saboda haka sai ku yi haƙuri ku ta yi daga cikin abin da ake ganin asbabul istighfar abubuwan da suke sabbaba kamewa wato namiji ya zamanto kamamme daga cikinsu kaffun nafs an shahawatil muharramat wan nazar wannan kadai wani wahala ne wani taklifi ne mai wahala shine ka kamar da ranka ka haƙurtar da ranka ka hana ta ita ran naka daga me za ka hana ta an shahawat daga duk wani abu na sha'awa kai kokari ka ga cewa ka hana ta shahawatul muharramat wato abubuwa da suke na sha'awa na haram wan nazar da kuma abubuwan da suka shafi kallo duk kai kokari ka ga cewa ka hana wannan ran naka kuma ka san ranka tana son kallon waɗannan abubuwa amma Allah tabaraka wa ta'ala ya tunda baka da kudin aure ba yanda zaka yi to shine ka kame ka hana wannan rai din daga wannan sha'awar da take mishi sannan ka daina kalle-kallen da ba sun kenan ba to yanzu zamani ya zo da wasu abubuwa masu kaifi guda biyu ko ka taimaki kanka da su ko kuma ka hala kanka da su ɗayan biyu ita ce wannan wayar ko ka taimaki kanka da ita ka musuluntar da ita ka hana ta ɗauko maka duk abubuwan da za su ɓata maka azumi abinda za su ɓata ma zuciya abinda za su sa ka zunubi abinda za su sa ka sha'awa abinda za su sa ka karkacewa daga tsarin Allah duk ka hana ta shine ka bata ka musuluntar da ita ko kuma ka bata dama ta rinka ɗauko maka abubuwa na haram ta rinka nuna maka watakila har ma ta zo maka da mace tsirara watakila har ma ta zo maka da namiji da mace tsirara kuma suna saduwa watakila in sha'awar ka ludu ta saka maka gashi nan ana ludu watakila in ma shaye-shaye kake son a nuna maka ga group din mashaya duk abin da kake ji na sharri to waye tana hada da shi duk abin da kake jin zai kai ka jahannama to tana da shi duk kuma abin da kake jin zai kai ka aljanna tana da shi wayar duka an hada ta a cikin waɗannan abubuwa. So ko ka musuluntar da ita ta rinka baka ayyuka, domin muna gani cewa akwai waɗanda suke kullum gurbin su na addini ne, abinda kuma suke turawa addini ne, har ma in an yi ma addinin ba daidai ba suna fitowa su kare. Akwai waɗanda suke bayin Allah ne haka, akwai waɗanda su kuma gurbin su na la'anci kowa ne, komin girman ka za su la'ance ka a gurbin su, komin mutuncin ka kuma za su zubar maka da mutunci a gurbin su. Su kuma haka yake gurbin su na ɗan jahannama ne, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Akwai wani gurbin da duk wanda ya shiga sai ya yi la'ana, zai la'anci waɗanda suke ciki, waɗanda suke ciki za su la'ance shi. Haka Allah ya siffanta ɗan jahannama, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha, haka Allah ya siffanta su. Saboda haka ita wannan da aka ce yanzu na farko abin da zai sabbaba maka samun kamewa ka zama mutumin Allah shine ranka ka hana ta ganin sha'awace sha'awancenta da take so. Dukkan wata sha'awa da Allah ya haramta to ka hana ta ganin. Dukkan wani abin da ya zamanto kallo ne wanda idanunka zai kalla na haram to ka hana wannan. Shine ka fara daukan mataki na daya a wajen wato abin nan waliyar ta'afu da Allah ya ce ka kame umurni Allah yake baka. Abu na biyu malamai suka ce da zai taimake ka wajen kamewa shine taqwiyatul iman wal amalus salih, karfin imani da nagartattun ayyuka. Saboda imani shi karan kansa yana karuwa kuma yana raguwa, yana sabon naƙasu, akwai ma inda yake ficewa gaba daya ya bar gangan jikin mutum da ransa amma bai da imani, duk ana sabon wannan. Saboda haka menene zai ƙara maka imani? An ce yazidu iman bi ziyadatil amal, imani yana karuwa da karuwar aiki, sallolinka, nafilfilinka, istighfarinka, salatocinka ga annabi, tasbihi da kake ma Allah, tahmidi da tahalili da takbiri da sauran waɗannan ayyuka, da su ake ƙarfafa imani. Sai kaga ko ba mai kallanta to kana da sanin cewa Allah yana kallon ka, ko ba kowa a gurin kana jin cewa Allah da shi yana nan a gurin. Wannan zai hana ka sata, wannan zai hana ka zina, wannan zai hana ka duk wasu ayyuka munana wanda Allah baya so. To sai ka ƙarfafi imaninka, kuma ƙarfafar imani ba da shan energy ake samun sa ba. Wani mutum wai zai sha wani abu ya ƙara masa ƙarfi, a imani ba da wannan yake ƙaruwa ba. Imani kawai yana ƙaruwa ne da nafilfilinka, da karatun alƙur'aninka, da azkarinka, da sauran dukkan wasu ibada. Da haka imani yake ƙaruwa, sai yayi ƙarfi ya buwaya, sai ya hana mai shi aikin sabo. Wannan shi ne ka ƙarfafa imaninka da ayyuka nagartattu. Na uku da zai taimake ka a wajen kamewa shi ne kamar mun faɗe shi ne raddul basar. Raddul basar shi ne rufe idanu daga barin kallon abin da ba shi kenan ba. Yawwa, wata ta wuce ka wanda kanka a wayanka wani abu ya shigo ka wuce shi, dukkan wani abin da ka sani wanda zai iya sa Allah ya maka tambaya to kai kokarin ka ga cewa ka kawar da shi. Saboda inna sam'a wal basara wal fu'ada kullul ulaika kana anhu mas'ula. Ubangiji ya ce wato da gani da ji da zuciya dukkan waɗannan zan tambaya a kansu. Saboda su ne kamar su ne mutum, idan ka cire ji to ka samu naƙasu, idan ka cire gani a rayuwa to ka samu naƙasu, idan ku aka cire maka zuciya ba ta iya amfani to kusan ukun nan indai babu su to naman jiki kusan ba zai amfani ba. Shi yasa Allah tabaraka wataala sai dunkule su yace to ka sani wannan idanu, wannan kunnen, wannan zuciyar zan tambaya, zan tambaya. Allah yace zan tambaye su. To tambaya ta Ubangiji, tambayar Ubangiji ba a bar wasa bace. Saboda haka ba ka da wani kwarjini, ba ka da wani ilimi, ba ka da wani muƙami, ba ka da wani matsayi na mulki wanda Allah zai kasa tambaye ka dan kwar jinin ka ba zai yi ba babu wannan kuma shi Allah a gaban ka la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama yace babu wani abun da yake kuya a cikin sama ko a cikin kasa ba abun da yake kuya a wajen Allah Allah shi da ya alamu kha'inatul a'yun ya san idanuwar da take da ha'inci wa ma tukhfi sudur yace abin da ta boye a ranka ma na sani inji Allah tabaraka wa ta'ala kaga babu wani abun da zaka boye masa abu na hudu daga cikin abin da zai taimaka maka wajen wayar ta'afin ka zaman to ka kame shine ar-riqatu saliha wato kai abokai nagartattu idan za ka yi aboki kada ka yi aboki da mai fasadi mai san barna mai sanya saci kayan mutane mai san kullum maha'inci ne baya san karatu baya san sallah baya san ibada kawai shi wani irin mutum ne gashi nan idan kai aboki da wannan to babu shakka la tas'al anil mar'i was'al an qarini kada ka tambayi labarin wani kawai ka tambayi waye abokinsa shi da annabi yace al mar'u ala dini qalili mutum yana kan addinin abokinsa falyanzur ahadukum man yukhalif dayan ku ya duba ya ga dawa yake aboki idan abokinka barawo ne to ai dama an ji abokin barawo barawo ne idan abokinka mazinaci ne to shikenan kai ma shi ne idan abokinka makaryaci ne to kai ma makaryaci ne domin tare kuke shirye komai shi yasa aka ce maka idan kana son kamewa to kai abota da mutane nagartattu ka zabi aboki nagari kada kai abota da wanda ya zamanto bai da kirki bai da addini kada kai abota da shi duk yadda ka kai zai shafe ka kamar yadda Luqmanul Hakim ne yake gaya ma danka yana ce ma yaro wato ya bunai yace ya kai dan karamin yaro nawa yace jalis qauman yadhkuruna Allah bi ta'ati ka zauna da mutane waɗanda suke tuna Allah kuma suke bin Allah suke yi ma Allah da'a idan rahama ta sauko a kansu to zaka zamanto mai samun rahama tare da su wala tujalis qauman la yadhkuruna Allah bi ta'ati yace kada ka yadda ka rinka zama da mutanen da ba sa tuna Allah ba sa yi ma Allah da'a wa in nazala fihim azab idan azaba ta sauka a kansu kunta sharikan fi da ka zamanto mai tarayya da su cikin wannan bala'i shi yasa za ka ga idan kuna group abokai ne to in an kama ɗaya ko dai dukkanku ku gudu ku bar garin ko kuma ɗaya-ɗaya bayan ɗaya sai an ɗauko ku ko a masallaci ko sai sun kama ka saboda abokinka mai abokinka ya yi sata saboda kai da waye sai dai ku gudu ku bar garin saboda haka kai abota da mutumin kirki wato jalis qaumin ya zama salih wanda zaka zauna da shi ya zama to salih annabi ya bada misali ko shi garantiyar ta an yi wannan maganar a inda muke karatu a cikin cewa jalisus salih da jalisus su'i abokin zama na gari da abokin zama wanda yake mummuna annabi ya bada misali yace jalisus salih shine annabi sai ba da misali yace kamar mai sai da turare shi mai sai da turare ko dai ka saya ko kuma idan baka saya ba zaka ji kanshi jalisu qaumin kuma sai wato su'in abokin zama mummuna sai annabi ya kamanta shi da kamar makera yace in ka zauna kusa da mai hula ziga zikin makera ko dai warin hayaki zaka kwasa a rigar ka tabe ko kuma tarbatsin wuta ya huda maka riga amma anan da ake magana ba bai na dubin ka je ga wani makeri ka irin wannan maganganun ake magana ba abinda ake magana shine cewa dukkan mutumin da zai yi abota da mai mummunan dabi'a to sai da mummunan dabi'ar sai sun masa tasiri a kai mutumin da zai yi abota da mai kikkiawan hali, to dole ne wani abu na kikkiawan halin sai ya dosane ka kamar yadda ka dosani kanshin wancan turaren. Wannan kuma kamar yadda yake tarbabi shine munanan dabi'unsa kai ma sai an fassara ka da su. Shi yasa zaka ga da yawa sun shiga hannun ƴan sanda ta hanyar abokai. Haka ne ko? Abokinku ne. To da haka idan yaje zai ambaci dawa ne, dawa ne, dawa ne. Dan haka rifqatu saliha, abokai nagartattu suna daga cikin waɗanda za su taimaka maka wajen samun kamewa daga barin afkawa hanyar zina ko hanyar alfasha. Abu na biyar shi ne muraqabatullahi ta'ala, kiyayar Allah maɗaukaki shi ne kullum abin da za ka yi kullum ya zamanto cewa Allah shi ne a zuciyarka. Idan za ka yi saƙo za ka tsaya ka ce ai Allah yana kallon, kamar yadda wata baiwar Allah lokacin Sayyidina Umar yana shugaba, wato sana'a take, sana'a ce kuma ta sayar da nono, to tana da ƴa wanda ake take ba wa mutane idan an siya, sai take ce ma ƴar ki ƙara ruwa a kan nonon domin nonon ya zama ya yi yawa. Za a cuci mutane kenan ko? Sai ƴar take mata Umar ya hana wannan aikin mama, Umar ya hana, kaga ƴar kenan ita ne saliha, uwar kuma ja'ira ce kenan. Saboda haka tace Umar ya hana, buɗan bakin uwar sai tace mata ai Umar ɗin da kike cewa ya hana baya ganin mu ai. Sai kuma ƴar ta sake ce mata idan Umar baya ganin mu Ubangijin Umar yana ganin mu. To Umar ashe yana raɓe yana jin su. Sai Umar ya ce to ya yi bukin ɗin auren wannan yarinyar matansa, saboda na ce muku za a taku manta rauna dinan, yanzu an samu tarrauna dinan ko ba a samu ba? To ke yanzu za mu ba ki shawara, ko ki zama mai gaskiya, ki bi Allah ki saka hijabi, ki yi shiga ta mutunci Allah ya baki miji, ko kuma ki yi fitsara ki ƙare a tsirance. Duka yana faruwa da yawa, wasu suna cewa wai idan kin sa hijabin waye zai gani yana so. Saboda haka yanzu hijabin na Ubangiji ma da yake ai wai shi ma yanzu ya zama dalilin toshe hanya. Saboda haka sai a miki campaign ki rinka fafita kawai ki danna mai jikinki ki fito very sharp. You are in trouble. Yes. Saboda haka wani ne yake ziga ka shedan yana ziga ki yana cewa wai a'a ki yi kaza ki yi kaza, saboda wai idan baki tsiranci ba, idan baki makeup ba, ba zai yi cewar ki samu wanda zai aure ki ba. Zuwa zancen banza ne wannan. Allahu ya tawalla salihin, Allah yana jikin ta salihai, wallahi ko baki tsiranci ba sai Allah ya kawo miki nagari. Ke dai ki riƙe Allah, kai ba haka muke gaya ma ka riƙe Allah, shi ƙiyancin ka ba zai sa ka yi abin da kake ba. Daga ka riƙe Allah kawai, ka gyara halinka sai Allah ya kawo maka daga ko ina ya kawo maka ta gani. Amma kana nan kana fatar agwajin mutane, kana tabu ƴaƴan awakin mutane, da kai ake haɗa baki da asusu ba a ɗauki ƴaƴan awakin mutane a jayanka, wai kuma za ka rubuta takarda a taya mu da addu'a Allah ya bani mace ta gani. Ba ka da kuɗi tsakani da Allah, ba kai maganka adalci ba, don haka ka zamanto nagari sai Allah ya maka. Umar sai ya buke, an gane? To haka ire-iren waɗancan idan ka bi tarihin su, irin su Abu Hanifa, irin iyayen da suka haife su, duk za ka samu amana suka tsare iyayen, sannan Allah ya bayar da su irin haka. Muraqabatullah, ka kiyayi Allah kuma ka saurare shi, ka bi Allah sai Allah ya maka duk abin da baka tsammani. Wannan yana daga cikin abin da zai hana ka saba ma Allah kuma za ka samu kamewa, shi ne muraqabatullah, ka rinƙa jin ko da yaushe Allah yana kallon ka, ba za ka yi zunubi ba, ba za ka yi sako ba, ba za ka yi munanan abubuwa ba, saboda ka tsare dokokin Allah. Yanzu ka duba fa wannan Google din da ake Google ko yanzu idan ka je ka hada abun nan ɗinka da daddaren nan, yanzu idan ka kunna shi sai ya nuna maka ka je wuri kaza daidai kaza, ka je wuri kaza, ka je wuri kaza, duk yawan da kai a garin nan sai ya nuna maka inda ka je. Google kenan ko? Yaya Ubangiji zai kasa gano ka? Idan Google zai iya gano ka wanda baya iya ma magana, ta yaya Allah da ya saukar da littafi wanda ka shiga wani guri ka kuya za ka masa sako ba zai gane ka ba? Har da rufe kofa za ka yi sako ko? Wani kuma zai ga ya bar garin nan ko ya yi ta kudun nan ko ya yi ta yamma ko ya yi wani guri zai je ya sako. Wani kuma yana cikin garin yake gaya matarsa ya yi tafiya, wai karo ya dauka yana can yana mashi arza, amma matarsa yanzu yana gaya mata yana Kano, saboda ka iya munafurci. To kai yanzu in ba munafiki bane kai wai? To kuma da zaka ce masa munafiki sai fitar magana da shi, fitar rigima, amma ya haɗinci amanar da aka bashi. Haka kuma wani zaka ga yayi tafiya babu muraqabatullah, yayi tafiya amma matar shi ne take shigowa da wani har cikin gida har kan gadansa kuma dan cin amana, duk ana samu mala, babu muraqabatullah, ba a ji tsoron Allah ba, ba a tuna cewa Allah yana gani. Shi yasa idan ka saka Allah a ranka kai muraqaba, to babu shakka zai taimake ka kuma zai hana ka da yake kada kai wannan aikin sabon. Wal yasta'ab na shida, tarbiyatul akhlaqiyya, kai kokari ka gyara dabi'unka, kai ma dabi'unka tarbiya kai da kanka, wannan zai taimake ka wajen hali na gari kuma zai taimake ka wajen kamewa. Dabi'a hali ne wanda dan adam yake samun kansa a ciki, wani Allah ya yi su da halin karamci ko magana zai yi ya mutunta, wani kuma dabi'unsa ba su da kyau, ba sa da kyawu kwata kwata, shi bai san manya ba, bai san ya kyautata ba, shi dai kawai babban damuwarsa cikinsa da farjinsa kawai. Saboda haka shi yasa duk abin da ya shigo hannunsa shi ne halal ko haramun ne, inda cikinsa zai cika da farjinsa kuma ya samu inda zai saka shi, to shikenan. Shi ba ruwansa da karamci, ba ruwansa ya zamanto mutumin kirki, ya zamanto mai hali na gar, babu. Kai makanka ka gyara ɗabi'unka ka zamanto mai hali na gari, idan baka amana za a same ta, baka cin mutuncin kowa, baka zinace zinace, baka muna da abubuwa. Sannan abu na bakwai shi ne addu'a, kullum ka ɗaga hannu ka ce ma Allah ka shiryar da ni, ka rinƙa roƙo. Akwai abin da mutane suke yi, wani zai zo ya shiga sallah minti biyu ya gama sallah, wani in yayi ruku'u za ka ce huta yake hange sai ga ya ɗaga, wani in ya kai sujjada za ka ɗauka cewa ya ɗora goshinsa ne akan wuta sai ya ɗaga, in ya dawo kuma kai za ta yi akan ƙini ya zauna sai ya sake koma. Haka dai za ka ga sallar guf 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 haka minti ɗaya wai ya gama sallar, sannan sai ya ba ma kansa saboda yana son kuɗi, sai ya zauna a minti goma kuma yana gaya ma Allah a bashi kuɗi. Ya za ka yi wannan? Ka tsaya ka kyauta ta sallar mana, sallar ai ita ce tattalin arzikin, ka yi tawassuli da ita ka gaya ma Allah, amma haƙƙin Ubangiji ka tozarta shi cikin minti ɗaya zuwa biyu ka idan da sallar. Amma dan kana son kuɗi sai ka zauna kuma a gabansa minti sama da goma wai kana cewa a baka kuɗi, waye zai bada kuɗin? Ka ki ka gyara masa sallarsa kuma ka je kana son kayansa? Ai ko gwamnati take saba mata kullum ba za ta baka kayanta ba, ko za ta baka? Ba za ta bayar ba. Dan haka la tanadu ma inda Allah illa bi ta'ati, ba za ka samu abin da ke gun Allah ba sai ka masa da'a. Kai ma Allah da'a shikenan sai ya biya maka bukatunka, wannan shine abin da ya kamata. Saboda haka dole ka rinka roƙon Allah ya tabbatar da kai akan abin da yake na gaskiya. Na takwas shi ne iffatul jawari, kamewar gaɓɓai. Akwai gaɓoɓi manya-manya da ake son ka tsare su, a cikin gaɓoɓi 300 da wani abu da kake da su, harshe yana daga cikin abin da ake son ka tsare, idanu, hannaye, kafafuwa, farjinka, cikinka, waɗannan manya-manya, shi ciki abin da yake bukata halal, shi farji abin da yake da bukata a tsare shi, kada ya shiga cikin haram, shi hannu abin da ake son yayi, kada ka bar shi ya rubuta sharri, kada ka shiga Facebook ka sake shi ya ta rubutun abin da ka ga dama, kada kuma ka yadda ka rinka taɓa abin da Allah ya haramta ka taɓa shi. Ita kafa abin da ake so shine kada ta taka ta tafi wajen sabon Allah. An gane? Sannan shi kuma harshe abin da ake so, karatun Al-Qur'ani da zikiri da salloli da na abin wato da salati da tasbihai, su ake da bukata ne. So wanda zai tsare waɗannan ya samu iffa, kuma ya samu iffatul jawari. Sauran gaban duka bi za su, duk sauran gaban za su bi. Ba wanda zai tsare waɗannan kuma sa'annan a same shi yana sabon Allah. Dole sauran gaban za su bi kauya ta zuwa ga Allah. Akwai hadisi da yake cewa idan gari ya waye sai gaban ka 300 nan da wannan da wani abu za su taru a karkashin harshe su ce ma harshe in aqamta idan ka tsaya daidai da ambaton Allah da karatun Al-Qur'ani da fadan alheri shi ka tsaya a kai wato in taqamna mu ma za mu tsaya daidai wa in wajajta idan ka karkace harshe ka zama ashar kake zagi kake gulma kake annabimanci kake rada munanan abubuwa su kake kai to mu ma za mu karkace saboda kake za idan harshen ka ya karkace to dole duk sauran jikin ka ya zama karkacece sai dai a ta ganin ka kawai kana ta sabu kuma duk magana mai magana ba za ka ji ba saboda akwai wasu in ya tashi banka ma su cewa yake duk duniya ba mai sa shi yayi abu kaza wani in ya tashi banka ma su ciwo ba kowa bane wallahi ba kowa bane ba in giya ba idan ka zo da wuya ka samu aljihun sa akwai fan goma ba za ka iya samu amma ya cewa yake duk duniya ba gundun isani ba gundun isani to sai ka mutu ka ce kar kowa ya maka wanka kuma ka mutu ka ce kar amma sallah inda duk duniya ba mai saka ba mai hana na tara shi ne al-ibti'ad an amakin al-fitan duk wanda yake son ransa ta zama ta kirki to ya kame daga barin guraren fitina ina ne guraren fitina an hada rawa da yan mata ana kida ana kuma kai ka san gurin fitina ne domin duk lokacin da ka je ka tsaya kana kallo to dole shedan zai shiga maka wani abu ko wasu tarurruka da ba na Allah ba kada ka sa kanka ciki inda kana son ka tsira da imaninka amma kai ne wani abu ma dai baka mamaki zai ga mutum maciji ya kamo amma sai mutane su kewaye shi suna kallo akan me maciji fa wallahi ba da sai ga wani yabu yago ga dan mashin din sa wanda din ya tafi neman kudi da shi sai ya kafe sai ya hau kan mashin din ya tsaya wai yana leka maciji mutane malam wato in shedan ya rinjaye mutane malam sai ka rasa sai ga an taru an kewaye wai yana wasa da maciji wai ya ce maka ai wasa da maciji sai ga mutum ya zo ya tsaya a wannan gurin shikenan duk abin da shedan ya gayyato yayi kururuwa sai ga yanzu an yi rawu an cika gurin an tsaya ka ne san ci guraren fitina idan kana son harshen ka ko jikin ka ko kai karan kanka ka zama to nagartacce sai ka rinka zuwa wuraren da ake zikirullah wuraren da ake karatun alqur'ani wuraren da ake karanta hadisan manzo Allah wuraren da ake ibada to nan ne zaka zama to nagartaccen bawa na goma shine suhbatul akhyar kai abota da salihan bayi duk da zumunci rifqatus saliha al akhyar za bakkun mutane nagartattu wanda an san nagartarsu ka rinka kusanta su ka rinka zuwa kana inda suke zaka dosa ni alheri da yawa na goma sha dai shine al ishtigalu bin nafi ka shagaltu da abin da zai zamanto mai amfani minad dunya wal akhirah daga wannan duniya da lahira kada ka shagaltu da abin da ba shi da amfani yanzu misali idan ka bude wayar ka sai ka kama games me amfanin sa ku bari dai wasu su ba da amsa me amfani yanzu wani amfani ake samu na duniya ko na lahira a games to wani kuma ya bata lokacin sa shi kuma dara yake ta kawai a tona kasa a saka wasu a koyi kaga mutum fitsari ya matsi juwa ba zai je goyi kar a shashi ina ruwan shedan ya riga ya shaka kuma ruwan shedan ya riga ya shaka ai tun baya ba a shaka wallahi kaga wani shi kuma karka yake na ake samu a karka wani kuma ya samu babban teburi ya saka haka wailido ake ko nawa ake samu da duka akwai duka waɗannan abubuwa mai amfanin su watakila ma ba abin da zaka samu sai dai bacin rai so shi yasa malai yace ka shagaltu da duk abin da ka san zai maka amfani a duniya da kuma lahira ma'ana wannan abin zai inganta sana'arka in ka shagaltu da shi ba da bidon zaka ci amfanin sa a duniya wannan abun kuma zai baka lada in ka shagaltu da shi ba babu laifi saboda zaka samu lada zuwa lahira amma haka kawai ka zauna kai ta bata ma kanka lokaci akan abin da ba zai ba amfani ba a duniya kuma ba zai amfani da a lahira ba to wannan bata ma kanka lokaci kawai kake so ana ce mana lokaci yayi dan haka ubangiji yace a karshe wal yata'abu bil ladina wadanda duk ba su samu aure ba to su kama wadannan abubuwa goma sha ɗaya da muka ambata kai kokari ka saka kanka a ciki Allah tabaraka wa ta'ala zai azurta ka dan yaje hatta ya gunya kuma Allah min fadl zai wada ka kanka da kuma sake hawa kuma da kuma dan ka kai kokari ka saka kanka cikin wannan abubuwa ubangiji ya ce shi ne mata gida ba an yi shi ba nan wa Muhammad wa ali Muhammad kama baraka ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid Allah muna tawassuli da wannan zama ya Allah ga bayinka ciki da waje muna roƙonka ya Allah ubangiji ya Allah dukkan mutanen nan kowa da bukata ya daga hannu gare ka ya Allah ubangiji ka biya masa bukatar sa ya Allah Allah dukkan mai bukata a cikin mu ya Allah ka biya masa bukatar sa ya Allah ubangiji wadanda suka rasa suke rayuwa a cikin kunci Allah ka yassara musu ya Allah ubangiji ka basu ya Allah wadanda suke gidajen haya Allah ka basu ya Allah gidajen su ya Allah ubangiji ya Allah wannan jiha muna roƙonka ya Allah ka sanya mata albarka ubangiji wannan jihar ka tsare mana ita ya Allah ka kara mana zaman lafiya a cikin ta ya Allah garuruwan mu da gidajen mu da matan mu da ƴaƴan mu da ilimin mu da dukiyoyin mu ya Allah kai musu albarka Allah wannan kasa muna miƙa ta gare ka ba za mu iya ba kai ne mai ƙarfi kai ne mai dabara kai ne gagarau ya Allah ubangiji kai ne kadai zaka iya ubangiji kai mana agaji abubuwan da ake yi na mijin tulo da satar mutane da kashe kashe Allah muna roƙonka ya Allah ka dakatar da wannan abun ka tsayar da shi ya Allah ubangiji in za su shiriya ka shiriya in ba za su shiriya ba ya Allah kai yadda zaka yi ya Allah ubangiji muna roƙonka ya Allah wannan zafi da ake ciki Allah ka kawo mana sauki ya Allah ubangiji ya Allah bayin ka suna azumi suna shakke shiruwa Allah ka kawo sauki a cikin wannan zafi Allah ka sauƙaƙa mana ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan zafi Allah ka bamu da sanyi ya Allah ya Allah ka sanyaya mana ka bamu ruwan sama ya Allah ka bamu ruwan sama ya Allah ka bamu ruwan sama ya Allah ka bamu da albarka ya Allah ubangiji ka ji tausayin mu ya Allah ka bamu gidan aljanna Allah ka tsare mu daga wuta Allah ka tsare mu daga wuta ubangiji kai mana albarka rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين